Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar da gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 8 ga watan Nuwamba. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanan labaran.
A yau Talata, Amurkawa sun nufi rumfunan zabe a fadin kasar don zaben sabo ko sabuwar shugaban kasa. Dakaran Siriya da Kurdawa ke jagoranta tare da goyen bayan hare-hare ta sama da Amurka ke kaiwa sun taimaka wajen kwato wasu wurare 'yan ISIS a Litinin, wato jiya Litinin kenan, a arewacin birnin Raqqa. Hukumomi a ƙasar Iraki sun ce dakaran haɗin gwiwa da ke kai farmaki mai zafi akan mayakan ISIS a kusa da birnin Mosul da ke arewacin ƙasar sun gano wani rami da gawawwakin mutane aƙalla 100 a ciki.
Kanin labaran kenan. To, kamar yadda kuka ji, yau fa take ranar babban zabe a Amurka, ranar da Amurkawa ke zaben shugaban ƙasa da akasarin 'yan majalisun dattawa da na wakilai. Da haka, yau shirin namu kacukan ya ta'allaka ne kan zaben. Ma'ana, bayan labaran duniya kai tsaye, za mu tuntuɓi wasu abokan aikinmu da wasu ƙwararru daga sassa daban-daban na Amurka don su bayyana mana abubuwan da ke gudana a shiyoyin nasu. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tuku.
Jama'a, assalamu alaikum. Yau Talata, Amurkawa sun nufi rumfunan zabe a fadin kasar don zaben sabo ko sabuwar shugaban kasa bayan yakin neman zabe mai tsawo mai zafi kuma da suka yi yan takarar jam'iyyar ta Democrat Hillary Clinton da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun yi kira na ƙarshe ga magoya bayan su. Clinton ta kira wannan zaben a matsayin babban gwaji, yayin da shi kuma Trump ya ayyana rana a matsayin ta samun yanci. Dukansu sun yi bayani a safiyar yau Talata, ranar da ta zamo ta ƙarshe wajen yakin neman zaɓe mai cike da hidimomi daban-daban tun daga daren jiya. A lokacin da suke gudanar da tararraka, Clinton a jihar North Carolina shi kuma Trump a jihar Michigan, aka samu sakamako daga kuri'un farko da aka kada a rumfunan zaɓe, inda Clinton ta sami yawancin kuri'un da aka kada a garin Dixville Notch da ke jihar New Hampshire, inda ta samu galaba akan Trump da kashi 4 na kuri'un da aka kada, shi kuma yana da kashi 2. An ga dogayen layuka a safiyar yau kamar a wuraren Virginia da New York a lokacin da aka bude rumfunan zaɓe.
Dakaran Siriya da Kurdawa ke jagoranta tare da goyen bayan hare-hare ta sama da Amurka ta kai da kuma shawarwarin soja sun taimaka wajen kwato wasu wuraren da ke hannun 'yan ISIS a wani kazamun fada da aka gwabza jiya Litinin a birnin Raqqa da ke arewacin Siriya. Amma masu sa ido daga kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Siriya sun ce har yanzu dai ba a samu wani ci gaba a farmakin da ake kaiwa ba. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Peter Cook, ya ce ba za mu raina taɓukawar da za a yi nan gaba ba. Yana mai cewa dakarun Siriya na SDF sun sami nasarori a kwanakin da aka fara kai farmakin tare da taimakon harin jiragen saman yakin Amurka, saɓanin abin da 'yan ƙungiyar rajin suke faɗi. Haka kuma, ma'aikatar Pentagon ta rage fargabar da take yi a kan abin da ake ganin gaggawa ce wajen kai farmaki a Raqqa ta ƙasa, duk da wato turjiya da suka fuskanta daga ƙawayen Amurka kamar Turkiya, wadda ta ce kar a kai hari a kan babban birnin 'yan ISIS ɗin da ke Siriya tukunna har sai an kwato tungar mayakan da ta rage a hannun ISIS, wato Mosul da ke ƙasar Iraki.
Hukumomi a ƙasar Iraki sun ce dakarun haɗin gwiwa da ke kai farmaki mai zafi a kan mayakan ISIS kusa da birnin Mosul da ke arewacin ƙasar sun gano wani rami da gawarwakin mutane aƙalla guda 100 a ciki, kuma duk an daddatsa jikinsu. Rahotannin da aka samu da farko a jiya Litinin daga yammacin birnin da kuma 'yan jarida Kurdawa sun ce ana kyautata zaton gawarwakin fararen hula ne. Wani mai magana da yawon rundunar ƴan sandan Iraki ya ce an gano garuwakin ne a wata kwalejin horas da manoma a wajen garin Hammam al-Ali kimanin kilomita 15 daga kudancin Mosul. Rundunar kuma ta ce an kai ƙwararren likitoci wurin don gudanar da binciken kisan gillar da aka yi da kuma iya tantance mutanen. Mayakan ISIS sun kama garin Mosul da garuruwa da ƙauyukan da ke kewayensa fiye da kusan shekaru biyu kenan. Fararen hular da suka kubuta kwanan nan daga hannun ƴan ISIS ɗin sun bayyana yadda a lokuta da dama mayakan suka gudanar da kashe-kashe da yawa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gabar kasar Koriya ta Kudu mai shan fama Park Geun-hye ta ce za ta amincewa majalisar dokokin kasar ta zabi sabon prime minister wanda wata babbar jituwar siyasa ce yayin da take kokarin kwato kanta daga tabargazar siyasa a kasar. Shugabar ta sanar da wannan kudirin yau Talata bayan da ta gana da Chun Yong-kyun, shugaban majalisar Koriya ta Kudu, da ƴan jam'iyyar adawa suka fi yawa ciki. Baya ga amincewa da majalisar ta zabi sabon prime minister, Mrs. Park ta kuma yarda ta bar sabon prime minister ya jagoranci ministocin kasar. Kwanan nan shugabar ta nada Kim Jong-jong wani babban mukami a kasar, amma ƴan majalisar daga jam'iyyar adawa suka ki su gana kan wannan amincewa da nadin.
A yau Talata, kotun kolin kasar Philippines ta yanke hukuncin cewa za a iya binne tsohon shugaban da ya yi mulkin kama karya a kasar, Ferdinand Marcos, a makabartar ƴan mazan jiya. Babu wata doka da ta hana binne shi a wajen, a cewar mai magana da yawun kotun a lokacin da yake magana da manema labarai. Marcos ya shugabanci ƴan kasar daga shekarar 1965 zuwa 1986. Mulkinsa na shekaru 20 ya yi suna wajen yaduwar cin hanci da rashawa da muzanta haƙoƙin jama'a don murƙushe ƴan adawa. A watan Fabrairu na shekarar 1986, akan dole Marcos ya sauka daga mukaminsa a lokacin da aka yi wasu zanga-zanga biyu bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi mai cike da maguɗi, abin da ya sa akan tilas Marcos da iyalansa tserewa daga ƙasar zuwa nan Amurka. An zargi Marcos da matarsa Imelda da kwashe biliyoyin dalolin kuɗi dukiyar gwamnatin ƙasar zuwa wani wuri.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, yau fa Amurkawa ke zaben shugaban ƙasa da akasarin ƴan majalisun dattawa da wakilai. Don haka, kamar yadda na faɗa tun farko, yau shirin namu kacokan ya ta'allaka ne kan wannan zaben. Kai tsaye za mu kira abokan aikinmu da wasu ƙwararru daga sassa daban-daban na Amurka don su bayyana mana abubuwan da ke gudana nan take. Daga waya ga Ibrahim Alfa Ahmad.
To, ina fata kana ji na.
Eh, muna jin ka Alhaji Ibrahim.
To ga munan dai a nan karamar hukumar nan da ake kiranta King George a jihar Virginia, mai tazarar kimanin kilomita 100 daga birnin Washington DC, inda ake cigaba da kada ƙuri'u kuma komai na tafiya kamar yadda ya kamata. Misali zan faɗa maka cewa kwata-kwata ya ɗauke ni kamar minti 5 daga lokacin da na taka bakin ƙofar zuwa lokacin da na gama kada ƙuri'ata na fito.
To, Malam Ibrahim, kafin mu je ga cikakken bayanan abubuwan da ke gudana a ƙasa, shin tsakanin jiya zuwa yau akwai wani sabon abu mai muhimmanci da ya gudana da ka lura da shi?
A kusan babu komai, mutane suna harkar su kamar yadda suka saba, kuma babu wani abu da zaka gani wanda yayi daban daga irin abubuwan da suka rika gudana na ƴan kwanaki na wato yakin neman zabe. Sai dai kawai wasu lokuta zaka ji wakilai na waɗannan manyan jam'iyyu guda biyu suna kiran mutane a waya domin su karfafa musu gwiwa kan cewa su fita su kada ƙuri'unsu.
To, ya batun fitowar jama'a a inda ka lura din?
A jama'a suna fitowa sosai a nan wurin da nake yanzu, kamar da yake a karkara ce babu dogon layi na mutane, amma ba wai yana nufin cewa mutane ba sa zuwa su jefa ƙuri'ansu bane. Na shiga cikin rumfan zaɓe da misalin 9:30 na safiya, ya zuwa lokacin da naji na kada ƙuri'a ta nine na 729 a wannan makarantar secondary ta garin King George.
To me zaka ce game da halayyar jama'a musamman ma masu kada ƙuri'ar?
Wato kowa yana zuwa yana kada ƙuri'arsa ba tare da wato wani abu da zaka gani wanda yi daban da abin da ka saba gani ba. Kuma kamar yadda aka sani, dama ka san ranar zaɓe kusa da wurin da ake jefa ƙuri'a an hana kyamfe ba komai. Amma kafin ka shiga a layi za ka ga wato tutoci da kuma hotuna na waɗannan 'yan takara har zuwa inda ake jefa ƙuri'a nan.
To batun tsaro ko matakan tsaro fa?
To babu dai wani abu daban da yake, kasan nan ba a saba irin a ringizo na zaɓe ba. Gaba ɗaya sai ɗazuna ga wani ɗan sanda dai guda ɗaya kewayo nan cikin inda ake jefa ƙuri'an nan. To amma shi ɗin ma ya zo ne kawai ya yi kilawai kawai abin sai ya tafi, amma babu wani tashin hankali, babu wasu jami'an tsaro ko wani abu da ake gani a cikin nan.
To shin akwai wani abu mai kama da saba ma ka'idar zaɓe ko mai ƙanƙantar sa?
Kusan babu irin wannan a nan. Kowa yana zuwa kawai ya jefa ƙuri'arsa kamar a nan ƙaramar hukuma ta King George. Wato ana amfani ne da takarda da kuma na'ura. Takarda za a baka ta jefa ƙuri'a kamar dai a ce shafin paper, babba ce ba wai ƙarama ba. In ka zaɓa duk wanda ka zaɓa a jiki, kamar yadda ake jarabawa a Najeriya, a ce in kana son ka za ka yi maki a jikin ka za to haka za ka yi maki, sai ka je kawai ka sa a cikin na'ura, wanda ita kuma na'ura za ta karanta abinda ka zaɓa ɗin nan sai ta kirga. Idan ta kirga kuma wannan takarda da ka cika ta jefa ƙuri'ar, ita kuma sai ta shiga ciki a ajiye ta a cikin wannan na'urar.
To mun gode Alhaji Ibrahim, sai mun sake tuntuɓar ka, za mu sake waiwayar ka can Anjima. To bari mu je mu Pennsylvania inda Yusuf Haranda ke jira mu. Ya me ke gudana Malam Yusuf?
Ka albasi, kamar yadda ka samu ƙarin bayani daga gurin Ibrahim Alfa, ko a nan jihar Pennsylvania yanzu hakan ga jama'a ga su nan suna ta tururuwa ana kada ƙuri'a. Inda aka bude wannan zauren kada ƙuri'a karfe 8 na safe zuwa yanzu hakan ga mutane suna ta kai kawo a wannan wajen kada ƙuri'ar.
A iya cewa an fito sosai ko yaya?
Gaskiya dai kan duk da dai cewar ka san ina wata ƙaramar hukuma ne yanzu hakan ga a nan jihar ta Pennsylvania, amma dai gaskiya za a ce mutane suna ta tururuwa suna zuwa kada ƙuri'a. Kusan in ce a nan wannan mazaɓa na ziyarci mazaɓa guda uku kenan daga safiyar yanzu zuwa yanzu, wanda kusan in ce maka mafi akasarin akwai dattawa, akwai kuma matasa waɗanda suka fito suna tururuwa zuwa kada ƙuri'arsu.
To tun da ka lura da matasa da dattawa, ya batun natsuwar jama'a?
To gaskiya akwai natsuwa fiye da yanda mutum ke tunani, saboda mutane da suka fito sun tsaya a kan layi, babu wani turereniya, babu wani abu. Kowa yana tsaye yana jiran a kawo kan shi don a duba sunan shi a bashi takardar kada ƙuri'a. Kuma za ka lura cewar mutanen nan kowa yana tsaye, babu wanda ma ke maganar siyasa a tsakaninsu. Magana ce kawai suke yi wanda ta shafi rayuwarsu da al'ummarsu. Kusan ba sa maganar wa zan zaɓa ko ko wa za ki zaɓa a cikinsu.
To tun da ike inda kake kamar yadda muka samu bayani, wato akwai al'ummomi daban-daban, ya batun tsaro ike a wajen?
Gaskiya tsaro shi kan wannan ba ma abin da wai mutum zai tsaya ya yi tantama a kai ba ne. Kasancewar akwai jami'an tsaro na tsawon awa 24 a wannan ƙaramar hukuma, to babu wani alama wai wani tashin hankali ko wani abu zai faru. Gaskiya akwai tsaro matuƙa.
To akwai wani abu shigin saba ma ka'ida ko yaya?
To gaskiya dai zuwa yanzu ba mu ga wani abu wanda za mu iya cewa ya saba ma ka'idar dokar zaɓe ko kuma dokar ƙasa ba. a kasancewar mutane kamar yadda nace maka suna ta kokari su je su ainihin gabatar da wannan haƙi da ya rataya a kansu saboda kamar yadda ka sani ne wannan zabe shine wanda kusan za a ce ba a taba yin shi a tarihin wannan ƙasa ba tun daga samun ƴancin kai shekaru ɗaruruwa da suka wuce
lalle kan
wannan yana da matukar tasiri da tarihi ga rayuwar mutanen kasar nan
lalle kan malai su kai bayanin wannan zabe shi umin zabe ne to bari mu bar Pennsylvania mu koma wato New Carrington koko ma a Maryland mu tuntubi Sahabu Imam Ali wanda ke kan layi me ake ciki
to Ibrahim masu zabe suna kada ƙuri'unsu inda dai muka je muka kalla aka kada ƙuri'a layin bayi da tsanani ainihin a wata makarantar primary ce ba nisa kan ana ce mata Nightingale Elementary School kuma layin bayi da yawa ainihin kuma duk bai wuce in an dade mutum minti 10 ka kada ƙuri'a ka gama
to shin an fito sosai ko me zaka ce game da abin da ka gani
gaskiya an fito ma'ana fitowa daidai wannan mazabar dai mutane suna nan ana shiga ana fita ana shiga ana fita amma dai babu dadewa ainihin ba kamar yadda yake a wadan surare ba
ya zaka bayyana halin mutanen
to ma'ana babu wani tashin hankali ba wani alamar damuwa kowa kawai zai zo ka shigo ka je wajen masu abin nan a tambaye ka sunanka da addressin ka ranar haihuwa in ka baya shikenan sai a buga computer a fito da a bugo da kati a baka
kaga
an baka kati in bayan an baka kati shikenan bayan an baka kati sai kuma ka wuce gaba aje a baka file da wato katin zabe da ake cewa ballot paper to nan kuma sai ka shiga layi to wannan dan layin ne za a dade kai kan minti 10 in yi tsananin minti 15 ka samu wuri sai a baka fili ka je ka tsaya ka zabi waɗanda ka zaba a kan ballot paper mai tsawo haka irin dogayen file din nan ne guda ɗaya amma daga ciki ballot papers guda biyu ɗaya ƴan takara na siyasa da alƙalai sai bangaren kuma bukatu na karamar hukuma inda za ta samu kuɗi ta yi gyara ga ɗakunan karatu library gyaran hanyoyi da sauransu to waɗannan dai su ne batutuwa da suke kan wato katin zabe
to mun gode Ali Sahabu sai mun sake wayarka da ƙarin bayani to yanzu bari mu kada kuma nan DC inda za mu tuntubi Alhaji Shehu Kura me ake ciki ne a nan inda ka lura
To Ibrahim ga mu dai muna kan layi mutane sun fito da yawa abun mamaki kuma tun karfe 7 aka bude tashar zabe kuma ni dai ban hawo layi ba da ni da yata sai nan da kamar minti 30 so akwai mutane wajen 300 zuwa 200 a gaban mu so watakila za mu kai kasan awa daya ko awa daya da rabi kafin mai zabe yanzu
To miya zaka ce game da fitowar jama'a
kamar yadda nace mutane sun fito kuma ka san ita DC dama ana yin zabe da wuri wato early voting din nan kuma an fito da yawa ana yin zabe yanzu haka kuma a inda muke a gaskiya mu ba a cikin DC din muke ba muna wani gari da ake kira Lanham to amma dai kusan dan Juma ne da dan Jimmai kamar inda Sahabu ya magana kusan duk issues da ke kan ballot paper kusan ɗaya ne a jihar Maryland saboda haka ne babu wani bambanci amma dai muhimmiyar magana ta ce mutane ana fita gaskiya ana fita sosai musamman mu bakaken fata da kuma latinos su ne mafi yawan mu ne yanzu a kan layi
yau wato daman so nake na tambaye ka game da batun jinsin waɗanda suka fito da ike ga yadda dai zaɓen yake wannan karan to tunda kai bayani bari na tambaye ka shin ka gamsu da natsuwar mutanen
ba wata damuwa mutane suna yin dan kuskus a tsakaninsu tunda zaka ga mutum ya zo ko da matar shi ne ko da wani nashi dai haka so sukan yi magana kuma ma waɗanda suke tsaye a bayanmu na dan fita daga layi ne waɗanda suke tsaye a bayanmu mukan yi magana da su ba wai a ce wa zaka zaba ba dan ba na zai tambaye ka wa zaka zaba sai dai a ce yaya batun zabe yaya wani ya ce kaza yaya wancan ta ce kaza so mutane suna munna suna farin ciki kuma yawanci dai bisa ga zato ba ga yakini ba kusan yawancin waɗanda muke wannan tashar zabe kusan gaba ɗayan mu dai watakila jam'iyya ɗaya za mu jefa tunda za ka ringa ji zan ra'ayoyin mutane da abubuwan da suke faɗa
to shin ka lura akwai kaga ko jami'an tsaro ko wani jami'in tsaro ya ɗan gita wajen koko ya abun yake
a nan ba wani akwai dai masu saka idanu na su jami'an zabe din kuma naga motar dan sanda guda daya kuma da yake kasan makaranta ce ta high school so yawanci akwai su jami'an tsaro na high school din amma dai motar dan sanda guda daya muka gani a can gefe a tsaye kuma ba wai tana cikin mutane ko yan sanda ne suke kula da mutane ba
to mun gode Alhaji su zamu sake tuntubar ka anjima can mun gode sosai bari mu kada kuma jahar Florida Alhaji Nasiru dan iya muna tare da kai yawa to Alhaji dan iya a me yake faruwa a inda kake Alhaji dan iya kana jin mu to da alamar dai mun samu matsala da Alhaji dan iya to kamar yadda kuka sani zaben Amurka abu ne da ishafi duniya baki daya dan haka banda ma Amurkar sassa daban-daban na duniya mutane na tsokaci game da wannan zaben dan haka bari mu kada Najeriya inda Babangida Jibrin daga Lagos zai gabatar mana da wani rahoto na martanin yan Najeriya
a inda hankulan Amurkawa ya karkata zuwa ga zaben shugaban kasa bisa ga dukkan alamu sauran al'ummar duniya musamman a nahiyar Afirka da ma Najeriya da ke zama kasa babba mafi yawan al'umma bakaken fata su ma na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da wannan zabe da za a gudanar akasarin yan Najeriya dai sun karkata ne zuwa ga takara neman shugaban kasa Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat daga cikin yan takara guda hudu da ake da su a kasar ta Amurka to kuma yasa yan Najeriya suka fi mai da hankali zuwa ga Hillary Clinton ga dai ra'ayin wasu yan Najeriya da na zanta da su a birnin Lagos
gaskiya ni dai na san Hillary Clinton saboda a gaskiya mutanen kasar ma a zahiri sai inuri ce ta suke so a talakawan kasa to kuma don haka shi yasa ni ma ta dai na san ga ta samu saboda ina bukata in ga mata suna shugabantar kasashe musamman ma a kasashen tudu
to malami ra'ayin ka game da wannan zabe na Amerika
gaskiya ra'ayina shine ayi lafiya a gaba lafiya
baka goyon bayan ko dan ta
gaskiya ina goyon bayan Clinton ne saboda ta fi kwarewa
ka dai
kamar yanda yace shi ba zai dame musulmi ko jinsin wasu mutane su shiga America ba gaskiya ba na goyon bayan sa akan haka sannan kuma ita Clinton tana da kwarewa saboda ita da ma lawyer ce kuma tsohon mata shugaban kasa kuma ta zama senator ce kuma sannan ga ta takarar shugabancin America kaga kuma komai ta fi shi kwarewar mulki ba
ra'ayin wasu yan Najeriya kenan game da zaben shugaban kasa na kasar Amurka da mu jibrin murya Amurka daga Lagos
gaida baban gida daga Ghana kuma wasu Amurkawa yan asalin kasar ta Ghana da yanzu haka suke wasu harkoki a Ghana din sun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan zaben a hirarsu da wato abokin aikin mu Yakubu Makidi
ni ne Ahmad Tijani Dan Saleh magajin garin Hausawa na New York ciroman bari-barin Greater Accra Ghana ni mazaunin Bronx ne New York on Webster Avenue insha Allah ko da dai zaɓe mu dama masu ra'ayin Hillary Clinton ne mun san insha Allah za mu kan samu ci gaskada amma mu za mu samu nasara in Allah ya yarda saboda Trump kowa ya san idan Trump ya zo zama duniya fitina zai ja mana warwa na uku na in Trump ya zo shekaran da zan taso saboda wannan zaɓen na so in je ina New York jiya duk ni zaɓe yau amma ubangijin Allah da yi ba saboda shi zan je nan Accra in yi bayan na gama in ta ci ta kare za mu zo New York mu duka mu zo mu celebrate
sunana Alhaji Lawan Al-Haddad Makeri daga nan Ghana mazaunin American Bronx to muna fata da cewa din Allah ya da ita Hillary Clinton za ta yi nasara yake kafin in taso ni shi da na jefa kuriya na ana planning kuma na zo nan na ba da address na kuma aka aika min kuma na jefa kamar wajen bakwai duki nan da shi yan waye su ga gani kuma su kai munna kan da mu zabe mu yake America ina ga alaman mace ce mai tausayi kuma na ga kuma tana kulawa da lamarin mu Africa kuma a lokacin da mijinta ke kai kuma mu kuma Africa na ga kamar ya taimaka muna shi sa na dubi wannan na jefa mata kuma na imani zan ta hau kuma ta taimaka da yawanci kamar kan da mun ke taimaka da Afrika a lokacin da ke kan mulki.
Ni Haji Lukman Abbas ina zaune daga birnin New York Bronx. Wannan zaben da cikin ikon Allah muna ganin insha Allah ina riza ta igalaba cikin wannan zaben Allah ya yarda inda nake ganin alamu. Dalilin da yasa muna son zaman lafiya duniya baki daya domin tana nuna ra'ayi idan ta au mulki cikin ikon Allah duniya za mu samu walwala mu samu zaman lafiya. Dalilin da yasa kenan dukkan mutum mai sun kai ya samu wannan mutumin ra'ayin shi ina nuna kabilanci cikin ra'ayoyin shi ina nuna musulmai kiyya ina nuna ma sauran mutane Spanish da sauran duniya duk baki daya ta muskiriya.
Wasu ƴan gane kenan wato da kuma ya kasance Amurkawa ne a hukumance da suke kasar ta Ghana suke wasu harkoki ke tsokaci game da zaben na Amurka. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu game da wannan zaben.
Sakonmu na farko a yau ya ce, Salam BOA Hausa, kallo ya koma sama shafu ya ɗaugiwa a daidai lokacin da hankulan duniya suka karkata a kan zaben da ke gudana a Amurka. Muke fatan Allah ya kare Amurkawa da zaben tumin dare daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Sai kuma wannan sakon shi ma ya ce, Amurkawa da fatan kuna gudanar da zaben shugaban ƙasarku cikin kwanciyar hankali da lumana. Da fatan kuma za ku zaɓi ɗan takarar da kuke ganin zai iya cire muku kitse a wuta. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sai wani sakon shi ma ya ce, muna yi wa al'ummar Amurka fatan alheri dangane da zaben da yake gudana a ƙasar. Da fatan Allah ya sa a kammala shi cikin kwanciyar hankali da lumana. Daga shugaban ƙungiyar muryar talaka a reshen jihar Katsina, kwamarar Sani Shaga, kofar ƙaura Katsina. Sai kuma sako na ƙarshe. Sakon ya ce, yau ake zabe a ƙasar Amurka, amma shiru kake ji kamar ba zabe ake ba. Na yi imanin idan da a ƙasashen Afirka ne da tuni kaji yanda ake jibge jami'an tsaro tare da tashin hankali a can da can. Allah ya kawo mana lokacin da ƙasashen Afirka za su yi koyi da ƙasashe irin su Amurka. Sako daga Bashir Abdullahi Albash.
To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma a takaice.
A takaice yau Talata, Amurka sun nufi rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar don zaɓen sabo ko sabuwar shugaban ƙasa bayan yaƙin neman zaɓe mai tsawo mai zafi kuma da suka yi. ‘Yan takarar jam’iyyar Democrat Hillary Clinton da Donald Trump na jam’iyyar Republican sun yi kira na ƙarshe ga magoya bayansu. Clinton ta kira wannan zaben a matsayin babban gwaji yayin da shi kuma Trump ya ayyana rana a matsayin ta samun ‘yanci. Dukansu sun yi bayani a safiyar yau Talata, ranar da ta zamo ta ƙarshe wajen yaƙin neman zaɓe mai cike da hidindimu daban-daban tun daga daren jiya. Dakarun Siriya da Kurdawa wanda Kurdawa ke jagoranta tare da goyon bayan hare-hare ta sama da Amurka take kaiwa da kuma shawarwarin soja sun taimaka wajen kwato wasu wuraren 'yan ISIS a tsakiyar wani ƙazaman fada da aka gwabza jiya Litinin a arewacin birnin Raqqa. Amma masu sa ido daga ƙungiyar rajin kare haƙƙoƙin jama'a ta Siriya ta ce har yanzu dai ba a samu wani cigaba ba a farmakin da ake kaiwa. Mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Peter Cook, ya ce ba za mu raina ƙoƙarin da ake yi ba nan gaba, wato wanda za a yi. Yana mai cewa dakarun Siriya na SDF sun samu nasarori a kwanakin da aka fara kai farmakin.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma ku sake gyara zama don sauraron shirin yau da gobe wanda Usman Kabar da Maryam Bugaje da tawagar su ke gabatarwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma anjima lokacin da watakila ku ji labari kan abin da ya faru na hare-haren da aka kai a Maiduguri har aka samu mace-mace da ma jamhuriyar Nijar. Sai Allah ya kai mu.